الجر بشير من جرتا حتى تنفقوا مما تحبون حتى تنشير دقا عبن دكو جيسو وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم بك عبن دكوك بتر نكون أبني فإن الله به عليم ألا مثلين الشيء سبو دهاك واتفين ننزي مكسا كيا لا دنكو بجير كبشيبا البر عبن دا ايكي نتي دا البر شيني ايكي نجرتا ايكي دا wato za a ce a aikin da za a yabi mutum a kansa to in aka dangana shi a cikin abubuwan da Allah yake so aikin da Allah yake yabon mutum a kai Allah ya halicci mutane akan san albir mutane suna san nagarta a cikin fitrar mutane suna san albir nagarta shi sa Allah madaukakin sarki ya kawo wato ba za ku cimma ba za ku samu wannan matsayi na nagarta ba sai kun yi wannan aiki kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albirru mabma'annat ilayhi an-nafs aikin nagarta albir shine abinda rai zuciya ta nufa akai kuma yace as-sidqu yahdi ila albir gaskiya tana kaiwa zuwa ga aikin albir wal birru yahdi ila al-janna aikin albirru aikin nagarta kuma shi zai kai zuwa ga al-janna duk wannan dan a nuna mai shi wannan birrin din da kowa a cikin fitrar sa yake jin yana sha'awar ya same shi ga shi ga ma'anar sa a wajen ga matsayin sa a cikin addinin musulunci ko Allah madaukakin sarki yace innal abrar la fi na'im masu aikin nagarta al abrar jam'in al bar wanda yake mai yin aikin al birr kenan mai yin aikin nagarta la fi na'im suna cikin wata ni'ima mai girma to ba za ka cimma wannan matsayi na albirr ba Allah ya ce ma musulmi ba za ku yi wannan aiki na nagarta ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun kusace kun ciyar daga abin da kuke so wato sai kun batar da dukiyanku akan abin da kuke so wannan tayi kama da fadin Allah ta'ala wa atal mala ala hubbi ya bayar da dukiya tare da soyayya ga wannan dukiyar wato abin da kake sai kun abin da kake so da dukiyarka sai ka fitar da shi ka bayar fi sabilillahi sannan za ka cimma aikin kyautatawa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wato ba za ka zama to albaru ba har sai kai wannan akan wannan munasabar ne akwai hadisin da al-Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisin Anas ibn Malik cewa Abu Talha al-Ansari ya kasance min aktsari al-Ansari mala ya fi yana a cikin mutanen Madina al-Ansar kusan yana da shi wanda ake kirgawa wanda ya fi kowa kudi wanda ya fi kowa dukiya yana da shi wanda ake kirgawa a mutanen Madina cewa sa daga cikin masu hannu da shuni daga cikin dukiyoyin sa dukiyar da yafi kowace sabu da yafi kowace so wata gona ce da take da wata rijiya a kusa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mata rijiya ana ce mata biruha Abu Talha al-Ansari yana alfahari yana jin dadin wannan dukiya ta sa wata ran ya tashi yana sallama sai ya ji tsuntsu yana yawo har ya tarkabe a cikin bishiyoyinsa saboda yin da ni'ima ga inuwa ga ruwan ta mai daɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya je ya sha ruwan wannan rijiya yayi bacci a cikin gonar baccin rana saboda ni'imar da take mahallin gonar yana nan in ka shigo ta masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ta kofa ta 21 ce ko 23 daidai Bab Malik Fahad malam adam da daidai Bab Malik Fahad in ka shigo kana shigowa gefen hagu sau na farko al'amudai na farko a gefen hagu akwai tsakanin al'amudan tsakiyarsu da hasin yi alama in ce nan shi ne mahallin biyu ha wannan a rijiyar saboda haka gonar a cikin kusa da masallacin yake da aka saukar da wannan aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun في ابو طلحه يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بروحا وانها صدقه لله ارجو بها برها وذخرها عند الله تعالى وضعها يا رسول الله حيث اراك الله يا رسول الله الله مدوكين سركي يا فد wannan يا تي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون dukiyar da ta fi kowace soyuwa a gare ni cikin kudina ita ce biruha to na ba ta sadaka ga Allah arju biha birraha, ina kaunar nagartar da ke cikin yin wannan aikin, wa bikhraha, da ajiyarta ta zamanto mun sto treasure a wajen Allah tabaraka wata'ala. Fada'aha ya Rasulullahi haitu aratallah, ka sa ta inda ka soya, inda Allah ya nuna maka ya Rasulullah, ka je ka sanya ta. Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, sai manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ya ce, bakhin bakhin za ta malun rabih, za ta malun rabih. Bakhin wato kalma ta larabci ta nuna abin al'ajabi, kamar yadda Bahaushe zai ce fota. To a larabci in aka ce bakhin wato abin wato ya fatka, ya tsara kan mutum saboda ban mamaki, yake za ta malun rabih, za ta malun rabih, wannan ita ce dukiya mai riba, wannan ita ce dukiya da ta kawo riba, wato uwar kuɗi da ta kawo riba kenan. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, wa qad sami'tu, naji abin da ka faɗa, wa ana ara an taj'ala hatil aqrabin, ni abin da nake gani ka raba ta tsakani ɗan uwanka na dangi. Fa qala Abu Talha, Abu Talha yace, af'alu ya Rasulullah, yace zan yi haka. Fa qasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammi, sai raba ma ɗan uwansa da ƴaƴan baffanninsa. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai haddama bane da babake ne, dukiya ce da babu kamar ta, kuma yana sha'awar shi kansa ya shige ya ji ni'imar da ke cikin wannan dukiya ta Abu Talha. Kaga aka zo aka ce gashi nan ka sanya ta inda ka so, inda Allah ya nuna maka. To annabi sallallahu alaihi wasallam, auladul mu'minina min anfusihim, shine ya fi cancanta da mu'minai akan kansu. Inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ce a gabansa, shikenan sai ya raba ma Hassan da Husaini da Fatima, ya roki na kuma nasa kasar, amma sai yace ka je ka raba ma ɗan uwanka, ka je ka raba ma ɗan uwanka. Saboda haka a cikin wannan akwai aiki da wannan ayar, Abu Talha ya aiki da wannan ayar, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa cewa yayi riba, yayi riba mai girman gaske. Haka dalika daga cikin abubuwan da suka zo da suke da munasaba da wannan ayar, hadisin da ya zo a cikin sahihain cewa Umar ibn al-Khattab ya ce, ya Rasulullah, lam usib malan qattu huwa anfasu indi min sahmi alladhi huwa bi Khaybar fa ma ta'murni bi, ya ce ya Rasulullah, ban taba samun dukiya wadda take tafi daraja da kima a wajena ba irin kaso na da aka bani a cikin kasar Khaybar, dan kasar Khaybar ganimar da aka samu Khaybar, a ta Khaybar gonaki ne masu yawa wanda aka raba ma musulmi. Sai na Umar yace, bai taba samun kuɗi, bai taba samun dukiya mai daraja mai kima ba irin wannan irin kasonsa da aka bashi. Sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to me zaka shirya da ni nayi? To kaga wanda suka san, wanda idan mutum kana so ka san yadda zaka yi amfani da dukiyarka wajen bin Allah, ka nemi shawaran masu ilimi. Sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me zan yi? Amma kaga mutum, akwai mutum yana nan, akwai wani mutum zaka ga cewa shi kullun hankolansa ya zamanto azumi ya je umra, hajji ya je umra, kamar aikin alhairi gaba ki a cikin hajji da umra yake. Bayan da zai karanta tarihin Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, malam da risala, ɗaya daga cikin ash-shaykhani, in ka ji an ce ash-qala ash-shaykh a cikin mazhabar Imam Malik, abinda ake nufi ɗaya daga cikin abinda guda biyu ne, ɗayansu shi ne Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Wani ya tambaye shi cewa ya taɓa hajjin farilla, amma ga dukiyar nan yana so, me ya gaya masa, me ya kamata ya tafi ya sake yin hajji, ko kuwa me ya kamata ya yi? Da wannan da yake ya mai da al'amarin ga malami fasihi, da ya so marattaba masa wannan kuɗin hajji, yake zan gaya maka ko abin da zaka yi wanda yake sai ya fi hajji 70. Da ya gaya masa yake, wani kai masa aure, wani abu kaza ka mayar da shi wakafi, abu kaza kai kaza, ya rinka lissafa masa yake, to wannan abin din kai abin kai waɗannan abubuwan da na gaya maka ya fi hajji 70. To shi ma Sayyidina Umar sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ni zan yi da wannan dukiyar tawa da gani, wanda suke da tarbiyya kenan, su mayar da al'amari zuwa ga ahlul ilmi, domin masu ilimi su ne ɗaya daga cikin abin da ilimi yake koyarwa da fikihun addini, shine ya sanya ta ba wai ka san alkhairi ba, ka san mafi alkhairin alkhairi, a cikin alkhairin wani ne yafi maslaha. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace mata, habbit al-aql wa saddil al-thamara, ka rike asalin, ka saki amfanin ya zama to shine kai sadaka da shi, wato ka rike dukiyar asalin, ba za ka sayar ba, ba za ka bayar da ita sadaka ba, ba za ka cefanar da ita ba, ba za ka sayar da ita ba, amma amfanin ta ya zama to shine sadaka, sai zama to kai sadakatun jariya, sadaka da ba za ta kare ba. In kai sadaka da ita kai sadaka a lokacin ka raba, wata kila wanda ka ba ma sadaka ya sayar da ita. Amma idan ka rike asalin, wato kamar yadda kake zaman to wakati, wannan shine wakati, shine ya zaman to asalin yana nan, gonar tana nan, mallakar Allah ne, amma duk amfanin da ake samu shine zaka rinka ba da sadaka. Kaga kullun ko shi kana kina akwai sadaka da zaka bayar. Wannan shine asalin wakati, ɗaya daga cikin asalin wakati. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wakati, sahabbai su ma sun yi wakati. To wannan kaga abinda sayyidina Umar yayi yana daga cikin lantana lubirra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Domin yace bai taba samun dukiya da take huwa anfasu ilayya. Dukiya da tafi kowace kima irin wannan ba. Almalun nafis shine dukiya wacce take tafi kowace daraja. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya mai da shi wakati. Haka zalika an ruwaito daga Abdullahi dan Umar yace hadaratni hadhihi al-aya, wannan ayar ta zo zuciyata, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yace fa dakartu ma a'tani Allah, sai na tsaya na tuna abubuwan da Allah ya bani, falam ajid shay'an ahabba ilayya min jariyatin li rumiya, sai na cikin zuciyata babu abinda nake da shi wanda yafi soyewa a gare ni irin wata kuyan gatawa yar kasar Rum, wato yan Sham, kyawawa ne ko yanzu balarabin Saudiya ba abinda yake tsone masa ido irin ƴaƴan Sham, ƴan Suriya. Yace bai taba ganin a cikin dukiyarsa ba abinda yake da shi kamar wannan kuyan gata sa karkasar Rum. Fa qultu, sai nace hiya hurratun li wajhi Allah, na mai da yake ƴantatta saboda Allah. Fa law anni a'udu fi shay'in ja'altuhu lillah lanakahtuha, yace da zan koma zuwa ga wani abu da na mai da shi ga Allah da na aure ta, ai da tazawwajtuha, tunda ai ya halatta ko mutum ka yanka mace, sannan kuma daga baya ka zo ka aure ta, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da Safiya ya yantar da ita, ya sanya yancin ta shine sadakin da ya aure ta. Yace to amma abu ne da na fitar da shi saboda Allah, tunda Allah ya ce ina yi aiki da wannan ayar, to dan haka ko ba zan koma ga abin da yake na fitar da shi saboda Allah ba, da ba dan haka ba da sai ya aure ta, tunda ya halatta a gare shi. Ya kasance Abdullahi dan Umar yana yawan sadaka da sukari, domin a cikin abinci ba abin da yake so irin sukari, to dan haka sai rinka ba da sadaka da shi. Amma ba ka zo ran da aka yi abincin da ba ka so, an yi tuwon abinan, an yi tuwon dawa a gidan, a ran nan ne za ka sai a je a raba wa makwabta. Amma ran da aka yi farfe su kuwa, ran da aka yi farfe su babu bayani. To lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, haka ta kun ga gaya da sahabbai suka aiki da wannan ayar. Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu wannan tsufa. Allah ya ce wa tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim, babu abin da kuka batar na wani abu komai kankantar sa, shine fa'idar wannan tankiri din da kuma aka yi takidin sa da harfin taw abin da harful jar, na kira ce fi siyasi shar, to mun ma din shar'iyya ce wanda yake take nuni akan umumi, wato duk wani abu da kuka fadar komai kankanta sa komai girman sa, fa inna Allaha bihi alim, Allah masani ne. To me fa'idar cewa Allah ya san abu? Ai wato kai itikadin cewa Allah zai maka sakayya, tunda Allah ya sani Allah ko ba azzalimi bane, zai maka sakayya, zai maka kyakkyawan sakamako da shi. Kai imani akan cewa Allah zai maka wannan kyakkyawan sakamako yana daga cikin dalili akan imanin ka. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace was-sadaqatu burhan, sadaka hujja ce a gare ka, hujja ce akan cewa kana da imani, ka yarda da Allah. Domin ba wanda zai bayar da wani abu sai idan, ba wanda zai bayar da sadaka saboda Allah sai idan ya yarda akwai ranar lahira, kuma Allah yana sakamako kyakkyawa. Tunda bai bayar ba saboda a yarda shi, mutum in ya bayar bisa al'adar mutum yana so a yarda shi, yana so a ce yayi bashinta, yana so a ce yayi alheri, yana cikin fitrarsa. To amma in mutum ya bayar dan Allah, to wannan yayi ne saboda imani, dalili ne akan cewa ya yarda da Allah, ya yarda da ranar lahira. نعم.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون.
الله تعالى يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل دكاً جنس أبنشي كان حلا يا كتنشي حللني لبني إسرائيل جبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه سي أبند إسرائيل شيني يعقوب يحرم كام كانسا من قبل أن تنزل التوراة ثم كافن أسوكد التوراة قل فأتوا بالتوراة شيني مسو كزود التوراة فتلوها ككرن تاتا إن كنتم صادقين إن كنتم كتنشي ما صدف فيها وانا آير تاقن شردي جيهود da suke da awar kan cewar annabi Ibrahim akan addinin su yake kuma har suke cewar a naman rakumi wanda yake haramun ne su a gare su bani Isra'il ya kasance haramun ne ga annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub sai Allah ya musu raddi yake dukkan nau'i na abinci ya kasance halal ne ga bani Isra'il wato ƴaƴan annabi Yaqub shine kabilar bani Isra'il. Isra'il ma'anarsa kamar yadda ya gabata a cikin suratul Baqara Abdullah bawan Allah, domin daga al-Isr ne bawa, il kuma daga cikin sunayen Allah a yarensu na Ibriya, laqabin Yaqub ne. Dukkan abinci ya kasance halal ne a gare shi, daga ciki har da raƙumi, naman raƙumi da kitsansa da nonansa. Illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi, abinda kawai yake haramun shine abinda Isra'ilu ya haramta ma kansa, shi akan kansa annabi Yaqub ya haramta ma kansa, amma ba ga sauran bani Isra'il ba. Qul fa'tu bit-tawrati fatluha, ku kawo at-tawra ku karanta ta, in za ku gani cewa haramcin ya fara ne daga zuwan annabi Musa, amma kafin nan bai zamanto haramun a gare su ba. Qul fa'tu bit-tawrati fatluha in kuntum sadiqin, in ku kun kasance masu gaskiya. Wannan ɗaya daga cikin tambayoyin da bani Isra'il Yahudawa suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan sa Madina, suka ce za mu tambaye ka kan abubuwa wanda babu wanda ya san su illa annabi. Daga ciki suka ce ba mu labarin wani abinci ne Isra'il ya haramta ma kansa, sannan ka gaya mana menene yake sanya a yaya bambancin wato a maniyin namiji yake da na mace, kuma me yasa wani lokaci ɗa yake kama da dangin uwarsa wani lokaci yake kama da dangin ubansa, kuma wane ne wannan annabiyul ummi wanda zai zo a ƙarshen zamani, gaya mana menene sifarsa. A wata riwayar gaya mana mecece sifa da take banta da annabawa, sannan kuma a duk a kowanne wato suka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa musu. Da suka tambaye shi wani abinci ne Isra'ilu ya haramta ma kansa, annabi Yaqub ya haramta ma kansa, sai ya ce ya haramta ma kansa naman raƙumi, ya hanan da ya haramta ma kansa nonon raƙumi, har ma ya gaya musu sababin, ya ce ya kasance ya yi rashin lafiya mai tsanani, sai ya bakance ga Allah cewa Allah idan ka warkar da ni daga wannan rashin lafiya, ni kuwa abincin da ya fi kowanne soyuwa a gare ni zan haramta ma kaina, abin shan da ya fi kowanne soyuwa a gare ni zan haramta ma kaina. Wannan ɗaya daga cikin munasabar kawo ayar a nan kenan, cewa daga cikin waɗanda suka yi aiki da wannan ayar da abin da ke cikin wannan ayar, domin a nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake umarni da shi abin da annabawa suke a kai ne, daga cikin wanda suka yi wannan shi ne annabin Allah Yaqub, domin ya haramta ma kansa abin da ya fi soyuwa a gare shi shi ne naman raƙumi, ya haramta ma kansa shan abin da ya fi soyuwa a gare shi shi ne nonon raƙumi. Sannan ya gaya musu kuma cewa mace namiji ga yayin da maniyinsa yake ma'un abyad ghalid, ruwa ne wanda yake fari mai kauri, na mace kuwa ruwa ne wanda yake fasfasi mai siranta ba mai kauri ba. Ya ce idan na namijin ya hau ya yi rinjaye a kan na macen, sai ya zamanto ya yi kama da dangin ubansa, idan na macen ya yi rinjaye a kan dangin namijin sai ya kama da dangin uwarsa. wanda yake shine daya daga cikin abin da sai yanzu ne ake ganewa in za a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana genes da chromosomes wazi ne waye san wani chromosome da gene abinda ba a san shi ba sai da ku shekara a abin nan sai Mendel wannan abin nan a Barasham dan Russia ba shine ya gano su ba ko shine ya gano chromosomes da genes ko ko ba masu biology wanda yake a cikin dan karni 19 ba a cika shekara 200 ma da sanin wannan ba shine har aka yi bayani ne ya sa wani lokaci abu yake abin nan a yaya idan aka samu abin nan chromosome suka zamanto XX shine zai zamanto mace in suka zamanto XY shine zai zamanto namiji XY shine namiji ko XX kuma shine mace haka ne ko to abinda ake ne yau shekara wajen nawa da gaba a haka ne to kaga dai domin nunin cewar akwai tasiri akan abin da ke fitowa daga cikin jikin mace da kuma daga cikin jikin namiji da yanda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da bobancin lokacin da mutum zai gane kan cewa idza alama ar-rajul ma al-mar'a idan ruwan namiji yayi rinjaye ya zamanto yayi uluwi yayi sama akan ruwan mace amma wannan takribi ne ga fahimta daga baya kuma Allah ya bude ilimi aka gane zai saba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba da ya faɗi wannan suka gaskata shi yace kuma alamar dukkan annabi shine kan cewa tanamu qalbuhu wala tanamu aynahu wala yanamu qalbuhu idan nun tana bacci zuciyarsa ba ta bacci to da suka ji dukkan bayar ya amsa da suka ci to ga mana tambaya ta karshe wanda akan ta ne idan ka faɗa mana in haka ne zan yi imani domin dama tun farko da suka bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce zan ɗauki alƙawarin da annabi yaqub ya ɗauka akan iyayensa akan ƴaƴansa ووصاها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون cewar idan na ba ku amsa za ku musulunta suka ce sun dauki alƙawari to ana karshe suka ce ga mana wannan shi ne karshe in dai haka ne in dai ka amsa mana wannan to za mu musulunta mu zo mu tsita suka ce kowane annabi yana da mala'ikan da yake zuwa masa da sahibin sa waliyyi cikin mala'iku kai wani ne naka sahibin sai ce jibril sai ce asha ina ma mika'ilu jibril shi da yake zuwa da azaba shi da yake zuwa da halakar al'ummomi da ma mika'ilu ne wanda yake zuwa da saukar da ruwa da fitar da tsirrai da rahama da ni'ima da sai mu bita amma tunda jibril ne sahibin ka a da ba mutane ne wanda yake da ma can ba su niyyar imanin ba amma annabi malaika jibril shine yake zuwa matakan azabawa shi yazo ma annabi musa shi yazo ma annabi abin nan ne warakata bin nawfal yake kuma daga cikin tafsirin sai karanta hadan namusul ladhi jaa musa wannan da yazo maka shine malaikan da yazo ma annabi musa to amma saboda su yahudawa mutane ne makaryata masu ma Allah kariya masu imani ba saboda haka wannan ayar munasabar ta shine kan cewa annabi Isra'il annabi Yaqub alaihi salam ya haramta ma kansa abu da yafi soyuwa a gare shi kuma ya bar shi saboda Allah wannan ya kasance halal ne a cikin shari'a amma kamar yadda muka ce abin nan a cikin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai halatta ka haramta ma kanka halal ba wannan a shari'a ya halatta amma a shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ce to ya Allah ni ko tunda idan kai mun abu kaza ni ko da ni daga ni da ni da shan madara har abada ko na haramta ma kaina shan madara ko na haramta ma kaina aure kamar inda wadansu sahabbai suka yi suka tunji an ga musu ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ina wani mu wani annabi sallallahu alaihi wasallam shi da aka gafarta masa mu ko da muna nan muna hankolo ba mu sani ba ko za a gafarta mana ko ba za a gafarta mana ba sai yanzu yace shi bai taba shiga inuwa ba har abada yana cikin zana sai kuma yace azumi zai sai ba zai sha ba sai kuma yace dare ba bacci sai kuma yace ba zai aure ba bayar da kansa ba ba ma ji yanzu san daga zai maka kansa zai zama to ba shi da bukatar ba shi da sha'awa aure da aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hawo minbar yace ma balu aqwamin yaquluna kaita wa kaita yaquluna kada wa kada menene labarin wadansu mutane da suke cewa kaza da kaza to sannan sai yace a sannan ya gaya musu wannan hadisin nasa kamar ragiba an sunnati fa wanda ya kare cewa kamar ragiba an sunnati fa laysa min yake cewa inni la akhshakum lillah wa a'lamukum bima attaqi lakinni anam lakinni aqumu wa anam وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني لكني إن ينسل ما كنت أمبج من أزمي وترن نكريع وترن نكاب وترن نكاء وترن يزمن تونا شاروا كما أن أورام ماتا دون ديني مونا أبو باسونا سابا وانا مبايا كاردين سورة هكا أتكين شريعة النبو محمد صلى الله عليه وسلم باء شيء وزاء برج الله تهني حرم تأبند الله يحلتها حرم تأبند الله يحلتها تمكر حلت تأبند الله يحرم تاني جدئني وجنلي كما إن بذات حلت حرم با حتى ذلك بذات حرم تحلل با أما الشريعة رسول وأن يحلتها دام الشريعة وأن دفتك قباتهم شريعة شيء أجريم ومطور وأن أوجزوا أتكين شريعة مبادة بيقول الشباب لكم أتكين شريعة النبو محمد صلى الله عليه وسلم an zo da abin da zai goje wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nazara an yuti Allah falyuti wa man nazara an ya'ti Allah fala ya'ti wanda ya alƙawari ya ba kancin cewa zai biyayya ga Allah ta yiwa Allah wanda ya ba kancin kuma cewa zai saba ma Allah sai ya saba ma sai alƙawari ke ba kancin cewa za ka yi abin da za ka haramta ma kanka halal alƙawari ba kancin ne na saban Allah tabaraka wa ta'ala wannan munasaba ta biyu shine a cikin wannan akwai ishara ga akwai kalubale ga yahudu da nuna cewar annabi da aya a cikin ayoyin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abinda suke boyewa a cikin littafinsu domin a cikin littafinsu akwai bayanin cewa dukkan wani abinci tun daga annabi Nuhu abu ne wanda yake halal har sai da Taurat ta sauka ta haramta musu wadansu daga cikin abubuwa na abinci sai da Taurat ta zo ne aka haramta musu wadansu abubuwa wa alal haramna kullu dhufrin wa min yafarqan ayat wa alal ladina hadu haramna kullu dhufrin wa min albaqri wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعضه ذلك جزيناهم ببغي سيد يهودا وأتكين التوراة شيني أتصوم حرم تاموس وإن أبو موان أما كأنا بان دفتلوك فان التوراة بصورة وإن أبو موان حلال شيني من زعلنا صلى الله عليه وسلم كاو التوراة حكرا ها أجل يازو أتكين رواية تاريخي شوى سنكي سنكي كاوتا سوى دسنسن زع قريسو زع تفريسو yata wannan a dalil wannan ishara ne ga fadin Allah ta'ala inna hadha alquran yaqussu ala bani isra'il akthar alladhihim fihi yahtalifun wannan alqurani yana gaya ma bani isra'il mafi yawan abin da suka kasance suna sabawa abubuwan da suke boyewa a cikin littafin su alqurani yana zuwa da bayani sai daga cikin abubuwan da suka boye akwai ayatul rajim wanda wataran sun zo wadansu mutane sun yi zina a cikin su sai aka sa musu gawayi aka mai da fuskar baki irin aka dauke su akan mangalar gari ana yawo da su cikin gari da aka zo aka wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan su sai ya kira su yace ina hada ku da Allah da ya saukar da at-taura akan mu akan ga annabi Musa wannan shine abin da ku gani a cikin at-taura cewa abin da za a yi ya tambaye su kai me yanzu ko wayannan suke suka ce a aizina suke yace na hada ku da Allah da ya saukar da at-taura akan annabi Musa wannan shine abin da ku gani a cikin at-taura kan sakamakon kan wato ukubar wanda ya zina sai suka ce eh shine na hada ku da Allah ba ar-rajul kuka gani ba a cikin at-taura suka ce a babu ar-rajul sai yake ku kawo at-taura a karanta sai suka dauko at-taura da suka zo saboda sun san annabi sallallahu alaihi wasallam baya rubutu baya karanta sai suka danne daidai inda ayar rajul take sai suka sa hannun su suka shafi gata a gani suka nuna to daga cikin sahabbai akwai wanda yake musulunta daga cikin yahudawa sai ce dauki hannunka daga wannan ayar sai dauki sai gashi ayatul rajim to shi yasa anan da aka ce muku kawo at-taura a karanta in kun yi gaskiya sai suka ki to tunda sun ki sai ne sai Allah ta'ala ya ce musu kuma niftara ala Allah al-kadhiba min ba'd dhalik fa ulaika hum adh-dhalimun to duk wanda yake kiro ma Allah kariya bayan wannan bayani ya zo masa bayan an yi wannan kafa hujja ta bayyana a gare shi sannan ya ci gaba da kira ma Allah kariya to waɗannan sune adh-dhalimai wato shikenan ka gaya masa wannan shine kawai makomarka tunda ba ka da ikon ka tilasta shi kansa ya bi gaskiya amma ka san da shi ne makomarsa sannan Allah ta'ala ya ce kul sadaqa Allah
صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
الله تعالى يكفي bayan ya ce duk wanda ya kirkira ma Allah ƙarya bayan wannan wato tayin da'awar tayin fadan abubuwa na ƙarya kamar a ce Allah ya shar'anta musu hutu rana asabar kuma Allah ya shar'anta musu cewa kada su yadda da wani annabi bayansa gashi nan har ma suke fada alladhina qalu inna Allaha ahida ilaina an la nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar, cewa Allah ya dauka musu alƙawari kada su yadda da wani annabi sai in ya zo musu da wato a layya wanda yake wuta za ta sako daga sama ta cinye ta, in annabi ya zo musu da wannan sai su imani. Haka suka ce to duk waɗanda suka kirkira ma Allah ƙarya bayan wannan hujja ta bayyana a gare su to waɗannan azzalimai ne, sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ne fadaqallah, Allah ya yi gaskiya, Allah ya yi gaskiya, shine wato gaskiyar da Allah madaukakin sarki ya saukar ta bayyana, wato wannan umarni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai kan su faɗi wannan su ce fadaqallah, Allah ya yi gaskiya. Ba mashru'i ne ba a ce yayin da aka gama karatun Al-Qur'ani a ce sadaqallahu al-azim, domin baya daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma idan ka ga ayoyi na Allah, ko da ka yi karatun Al-Qur'ani ka ga ayoyi na Allah, ba wai sai ka gama ba kana cikin karatun Al-Qur'ani ka ga ayoyin Allah suka ratsa jikinka ka ce sadaqallahu, Allah ya yi gaskiya. Wannan mashru'i ne mutum ya faɗa kamar yadda Ibn Jurayj yake faɗa a cikin tafsirinsa. Sannan Allah yake qul ya Muhammad sadaqallahu fima akhbara bihi wa fima shara'ahu fil Qur'an, Allah ya yi gaskiya cikin abinda ya bada labari da shi a cikin Al-Qur'ani da kuma abinda ya shar'anta a cikin Al-Qur'ani. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kalmomin ubangijinka sun cika a wajen gaskiya cikin labari a kuma wajen adalci cikin shari'a. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, dan haka ku bi addinin annabi Ibrahim hanifa wanda yake miƙaƙƙe zuwa ga tafarkin tauhidi. Wa ma kana minal mushrikin, bai zamanto daga cikin mushrikai ba. Ai wato tunda ƙaryar Yahudu ta bayyana gaskiyar saƙon, gaskiyar Allah ta bayyana, gaskiyar addinin Allah ya bayyana, to ku bi tafarkin annabi Ibrahim, ba tafarkin Yahudu ba, ba tafarkin Nasara ba. A cikin wannan akwai ishara ga cewa annabi Ibrahim shi ma musulmi ne, domin an ce musulmi su bi tafarkinsa. Na'am.
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
Wannan ayar Allah madaukakin sarki ya saukar da ita domin raddi ga Yahudu, domin da aka ce fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ku bi addinin annabi Ibrahim wanda yake addinin tauhidi, sai suka ce to a'a, yaya za a ce kuna bin ku musulmi ku da'awa kuna bin addinin annabi Ibrahim bayan kuma kun tashi daga kiblar Baitul Maqdis, bayan Allah shine ya alƙawarta ma annabi Ibrahim birnin Baitul Maqdis ƙasa wadda take mai albarka, yace ya danƙa ta gare shi kuma a ciki akwai masallaci na Qudus. Yaya kuka ba ita kuke fuskanta ba kuke fuskantar wani waje daban, to shine Allah ya ce to ai inda kuke fuskanta din Ka'aba shine ma ainihin masallacin da shi annabi Ibrahim din da kansa ya gina, sabanin da Baitul Maqdis wanda tattaba kunnansa ne ya gina. Shine ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas, lallai gida na farko, ɗaki na farko da aka sanya shi ga mutane domin ibadar Allah a ciki, wato masallaci na farko da Allah ya zaɓa a gina shi domin bautar Allah a cikinsa, lallabi bi Bakkata, shi ne wanda yake cikin garin Makka. An kirawo Makka da sunan Bakka, ɗaya daga cikin sunayen da ke nan, wadansu suke abin da aka ce mata bakka saboda mutane yatabaqun ay yatazahamuna fi ziyaratiha, suna wato suna yin da'ama, suna gogayya da juna, suna shafuwa da juna wajen ziyararta, yanda ake tafiya da yawa su je su turmutsu wajen zuwa Makka, ba garin da ake turmutsu a cikin sa irin garin Makka, ko kuma li'annaha tabukku a anaqal jababira, saboda tana dandaka wuyayen jabbirawan mutane, ba wani jabbiri da yake so ya cita da yaki ko ya je ya cita hurumunta ba sai Allah ya dandaka wuyansa, Allah ya halakar da shi kamar yadda ya ga ashabul fil, kuma kamar da ya zamanto asibar qaramisa wanda suka je suka kai hari ga Makka, suka dauke hajarul aswad akai shekara da shekaru baya Makka, kuma Allah ya kawo karshen su, ya sallata bayinsa akan su, suka halaka su. To dan haka aka ce mata Makka, a Bakka ɗaya daga cikin sunayen da wannan kuma sun ce a Makka shine garin, amma Bakka shine kwaryar garin inda harami yake da kewayensa, shine Bakka, amma sauran garin haramin Makka gabaki ɗaya shine Makka ne. Ala ayyati hali, wannan suna ne wanda yake sananne a wajen Larabawa a wannan zamanin, cewa Bakka ɗin nan da ake nufi shine garin Makka. Allah ya ce gida na farko, ɗaki na farko na ibadar Allah da aka gina, da aka ajiye shi ga mutane, ai aka gina shi domin bautar Allah, shine wanda yake garin Makka mubarakan, wannan ɗaki ya kasance mai tarin albarka, ai mai alkhairi, wanda yake mai yawa kuma mai dawwama, alherinsa ba kaɗan bane, yawa gare shi, alherinsa madawwami ne, baya yankewa, alherin da ke cikin wannan ɗaki baya yankewa har ranar tashin alkiyama. Wa hudan, kuma shiriya ne, ai akwai abubuwan da za su kai mutum ga shi kansa ɗakin, shiriya ne, ai sababin shiriya ne, wato zuwa gare shi da ibada a cikinsa sababi ne na samun shiriyar Allah madaukakin sarki, lil alamin, ga dukkan talibai. Wannan saboda abin da ya kunsa na ayoyi mabayyana da dalilai akan kadaicin Allah da kuma gaskiyar annabawa, domin yayin da mutum ya je wannan wuri zai ga cewa gashi nan fa shine inda annabi Ibrahim ya gina, ya ga kan cewa wannan fa shine ɗakin da annabawa suka zo suka yi hajji, to shine kamar nan Allah ya ce ne, wato idan ya ga waɗannan sababi ne da zai kai shi zuwa ga shiriya. To a cikin wannan ayar akwai kalubale ga Yahudu, idan kuna da awar kan cewar ko majiya addinin annabi Ibrahim ne, ba musulmi ne majiya annabi Ibrahim ba, to ku je ku yi hajji ɗakin Allah, ku je ku yi hajji Ka'aba, tunda ga kuna a Madina tsakaninku da Makka fa an tafi kwana goma ne, kuma ku je ku yi hajji, tunda Ka'aba din ba wannan ya gina ta ba illa kakan naku annabi Ibrahim, inda gaske ne akan addininsa kuke, ku je ku yi hajji kamar yadda musulmi suke hajji. In ba ku yi hajji ba, wannan ya nuna kan cewa ba ku ba kan tafarkin annabi Ibrahim, wanda kuma suke hajji su ne waɗanda suke akan tafarkin annabi Ibrahim. Allah ya ce fihi ayatun bayyinat, akwai ayoyi mabayyana a cikin wannan ɗaki, akwai alamomi da suke nuni da kadaicin Allah, da suke nuni da gaskiyar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ɗaki, akwai ayoyi mu'jizoji alamomi akan wannan ɗaki, daga cikin maqamu Ibrahim, daga cikin su akwai maqamu Ibrahim, maqamu Ibrahim ai ɗaya daga cikin ayoyin wannan ayoyin Allah ne dake cikin wannan ɗaki. Maqamu Ibrahim shine dutsen da annabi Ibrahim ya hau kai yayin da yake gina Ka'aba, annabi Isma'il yana yayin da suke gini da annabi Ibrahim, hadisin ginin Ka'aba ya wuce a cikin fadin Allah ta'ala wa yarfa'u Ibrahim alqawa'id min albayt, a lokacin da mun ambaci hadisin Abdullahi dan Abbas kamar yadda yazo a cikin sahihul Bukhari, yayin da suke gina Ka'aba, yayin da ginin yayi tsawo, sai annabi Isma'il ya dauko dutse ya sanya ma mahaifinsa annabi Ibrahim domin ya hau, shi kuma yana miƙo masa itace, yana miƙo masa dutse, yana dorawa har suka yi ginin zuwa ga inda tsawonsa yake. Bayan sun gama wannan dutsen sai suka bar shi a jikin Ka'aba, yana nan a jikin Ka'aba a bangon da ƙofar take har zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin sayyidina Umar, saboda yanda mutane suke abinda suke cakuduwa, suke turmutsu a wajen domin su yi sallah, sai ya ɗauke shi ya mai da shi bigiran da yake yanzu, ya mayar da shi tsakaninsa da ɗakin Allah da ƴar masafa, amma a jihar da yake. To a wannan dutsen shi ma yana daga cikin ayoyi mabayyana na wannan ɗakin Allah. Maqamu Ibrahim akwai aya mabayyaniya, domin a kan wannan dutsen kafar annabi Ibrahim ta yi shata, akwai shatar kafarsa kamar ya taka tabo ne ba dutse ya taka ba, wanda har yanzu yana nan alamun kafafun Annabi Ibrahim suna nan a cikin wannan dutse. Duk da yanzu an sanya azurfa an gine inda alamun kafafun suke, sai ka rinka ganin kan cewa kamar to Annabi Ibrahim ba shi da 'yan yatsu ne, da yanda za ka gani babu alamar 'yan yatsu, saboda an sanya azurfa an kewaye inda shafin kafar yake. Amma abu ne wanda yake kowa ya gani wannan dutsen akwai alamun kafafun Annabi Ibrahim a kansa, ɗaya daga cikin ayoyin ɗakin Allah kenan. Wannan ɗaya ne kawai wanda Allah saboda muhimmancinsa ya faɗa, amma akwai ayoyi masu yawa a cikin ɗakin Allah. Wa man dakhalahu kana amina, duk wanda ya shiga cikin wannan ɗaki, ai wannan gari wanda ɗakin Allah yake shine garin Makka, kana amina, ya zamanto amintacce. Wannan ma aya ce, domin jan a jahiliya duk wanda ya kasance ya shiga cikin Makka tare da yanda ba su da wata doka da take hana su yin abin da suka so, babu shari'a da take akai a lokacin jahiliya, amma idan mutum da zai haɗu da wanda ya kashe mahaifinsa a cikin Makka ba zai kashe shi ba, ba zai ko tsoratar da shi ba, sai ya saurara har sai ya fita daga iyakar harami, sannan sai ya ɗauki fansa a kansa. Ba wata shari'a ce ta zo ba, amma haka Allah ya sanya wannan a cikin zukatansu, cewa gari ne amintacce, ba a kai masa duk ga Larabawa suna kai hari da kowane gari, amma ba za su kai hari da Makka ba a lokacin jahiliya. Ba wani sarki ne ya wannan doka ba, ba wata rundunar mayaka ce a garin Makka ba, da duk wanda ya kawo hari za su kawar da su, ko kuma za a yi musu, za a kawo mutanen da suka yi musu hukuma. Shi sa Allah ya musu gori, yake ta awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatahaqqaqu an-nasu min hawlihi, ba sa gani mun sanya garin su ya zama tun harami amintacce, amma ko mutane a gefen su duk ana hauce su ana karkashe su. Allah ya sanya wannan gari ya zama tun harami qadran wa shar'a, shar'an ai Allah ya haramta ayyaki a cikin sa. Shi sa ne ma yake daga cikin mazhabar Abu Hanifa cewa idan mutum haji ya hau kansa in ya shiga cikin harami ba za a je a aiwatar da haji a kansa ba, in dai a matsa masa a hana shi abinci, a hana shi abin sha, a hana shi duk wata maslaha ta ka, har sai an sanya shi kila da fita daga cikin harami, to sai a kama shi a azartar da haji. Sabanin mazhabar Imam Malik da cewa a'a, ai harami baya hana azartar da hajjin Allah, da haka a cikin harami idan mutum ya yi kita ya je ya buya a cikin harami, a je a azartar da hajjin Allah a kansa, wanda yake shine as-sawab. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an kashe Ibn al-Akhdar yana rike da attarul Ka'aba, yana rike da rigar Ka'aba, iyakacin aminci kenan ko, to amma saboda yakinsa da addinin musulunci da kisan kai da yayi na musulmi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kama shi a kashe shi. Ba bai halatta a kai yaƙin Makka ba, wannan shar'an kenan. Wa qadara, kuma Allah ya sanya garin ya zama to amintacce bisa qaddara, bisa hukuncin Allah na halitta, wato al-hukmul kauni al-qadari. Shi yasa da ashabul fil suka zo, Allah ya taraka, Allah ya halaka su da tsairar abadiya. Akwai hadisin da yake da munasaba anan, wanda Imam al-Bukhari ya rawaito, hadisin Abdullah ibn Abbas, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a yawm fath Makka, yace inna hadha al-balad harram, inna hadha al-balad harramahu Allah yawm khalaqa as-samawati wal ard, wannan gari Allah ya mayar da shi ne alfarma a ranar da ya halicci sammai da ƙasa, wa huwa haramun bi hurmati Allah ila yawm al-qiyamah, dan haka gari ne wanda yake mai alfarma, wato haramtacce, wato ba za a duk wanda ya shiga cikin sa ya zamanto amintacce, bi hurmatillah, da alfarma da Allah ya bashi, ila yawmil qiyama, har zuwa ranar alqiyama. Wa innahu lam yahilla alqitala fihi li ahadin qabli, yaki a cikin sa bai halatta ga wani bakafina, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yahilla li illa fi sa'atin min nahar, ni ma kaina ba a haramta min ne yaki a cikin sa ba, sai awa daya ta wuni ta rana, awa ɗaya ta wuni aka halatta masa sallallahu alaihi wasallam ya ci garin da yaki, amma Allah bai halatta ma wani ya ci garin Makka da yaki ba. Wato shar'an wa qadara, a shari'a da kuma a bisa qaddara. Fa huwa haramun bi hurmatillah, dan haka ya koma ya zuwa ga matsayinsa na wato haramtaccen gari ne, da haramcin da Allah madaukakin sarki ya masa ila yawmil qiyama. La yu'badu shawquhu, ba za a cire kayarsa ba, ba za a wato ciro kayarsa a bama raƙumi ba. Wala yunabbaru sayduhu, ba za a kori namun dajin sa ba namun daji wanda za ka gani barewa in ka danta tana yawo a maka sai ka kyale ta shi sa ka fita barin maka nan in kace za ka dauki in kace za ka dauki abin nan ya ake cewa gofa in kace za ka dauki gofa kace za ka harbe ta to ta abin nan ka ce ka furu mushin dakin Allah ka aikata haramun sai a hukunta ka sai ka biya sai ka fita zuwa ai mata kima ka biya in abin nan idan tattabara ce ka kashe to sai ka yanka abin nan sai ka yanka akuya haka hukuncin sahabbai suka yi haka zalika wanda ya kashe barewa shi ma rago zai yanka wanda ya kashe jakin dawa sai ya yanka sabuni kowanne sai a samu mutane su hukunci idan ba a samu wanda yake daidai shi ba to sai a kaddara abin da zai kasance sannan sai a ciyar da miskinai maimakon kimar wannan idan kuma ba shi ba zai ciyar da miskinai ba sai ya azumi a maimakon ci da miskini daya ya azumi rana daya يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ولا تلتقط يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها كل من عرفها kada wani ya dauki tsuntuwar a cikin kada wani ya dauki tsuntuwar garin Makka sai dai ga wanda zai yi cibiya ko ga wanda ya san ta ga wanda ya san mai ita shine zai dauka dan ya bamu mai ita ko kuma ya dauka dan ya cibiya wala yuftala halaha kuma ba a wato daukan a ciyawarta ba a yanka ciyawa a cikin Makka fa qala al-abbas illa al-ibkhar ya rasul illa al-ibkhar ya rasulullah sai dai wato ingirici wanda yake na abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu liqaimihim wa libuyutihim yace ana amfani da shi domin rura wutar wato zuga zigi domin kuma yin rufin daki yace illa al-ibkhar shi yasa ne su Hajjaj ibn Yusuf da suka zo da wannan hadisin aka yi musu hujja da suke cewa ai Abdullahi dan Zubair ya gudu ya samu mafaka a Makka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yaki ya kai yaki fatu Makka sai yace ya ka kawo musu hadisin cewa fa in ahadun tarahhasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qulu lahu inna allaha adina li rasulihi wa lam ya'zan lakum idan wani yace zai yi rufsa da cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yaki cikin garin Makka to ku ce masa Allah ya kyale mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ku bai kyale mu ba sannan Allah ta'ala ya ce walillahi 'alan nasi hajjul bait hajjin dakin Allah hajjin wannan daki lillahi wajibi ne ga Allah yake da shi ya cancanci ai masa alan nafi akan mutane wato Allah ya wajabta haji akan mutane man istaba'a ilayhi sabila wanda ya samu tafarkin hanya ya zuwa ga wanda ya samu ikon tafarkin hanya wanda ya samu ikon tafarki ne ya aikin haji shine ma'ana shi wannan badal ne wato Allah ya wajabta aikin haji akan mutane baki daya amma wannan wajabci mashruti ne da sharadin cewa ka samu ikon ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha farada alaykumul hajj fahujju ya ku mutane Allah ya farlanta muku aikin haji ku yi haji haji farla ne daya daga cikin shiga-shigan addinin musulunci wato wannan ayar ta bayyana wajibcin yin haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi inna allaha farada alaykumul hajj fahujju Allah ya wajabta muku haji ku yi haji sai wani mutum yace a fi kulli amin ya rasulullah kowace shekara ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru sai yace walau qultu na'am la wajabat da nace eh ko cikin da ta wajaba walau wajaba alaikum lamastata'tum da ya wajaba ga gare ku fi haji dukkan shekara da ya wajaba akan ku fi haji dukkan shekara ba za ku iya ba sanne yake daruni ma taraktu ku dani na akan abin da na ba ku fa innama ahlaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim ba abin da ya halaka da wadanda suka gabace ku illa yawan tambayar su da saba ma annabawan su saboda haka wato wannan ayar ce ta bayyana farlancin haji to haji farilla ne alal faur daga ka samu ikon zaka yi haji ko za ka iya jinkirtawa ko da ka samu ikon sai daga baya ne lokacin da ka samu wato tsashen hali sabani tsakanin sahabbai tsakanin malamai amma ta ban malikiya alal qawl saboda haka idan mutum ya samu yancin haji ya samu ikon haji yayi jinkiri da yi ba to ya saba ma Allah a sauran mataba waɗansu malamai kuma suka ce alal sirafi kuma daga cikin abin da suke nuna kan cewa Allah sirafi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta sauka a gare shi a amul wuqud shekara ta 9 bayan hijira amma shekara ta 9 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai haji ba sai a shekara ta 10 duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta ya nuna kan cewa haji ba alal fawr bane alal sirafi ne akwai aqd wal aqab tsakanin malamai was sahih haji ya wajaba alal fawr za wato abin nan daga zarar ka san iko za ka yi domin duk sauran jawaban da suka kawo a malamai sun yi bayani sun yi raddin dalilan da suka kawo wanda yake nan ba makanin da zamu bayanin bane amma wanda suke son albayyin su koma za su ga bayanin da Sheikh Aminu Shinkiri yayi a cikin tafsirin sa Abwa'ul Bayan na surat al-Hajj yayi bayani akan wannan matsala akwai idan mutum ya samu ikon haji bai halaka bai jinkirta ba daga zarar ka samu iko sai ka gaggauta ka yi saboda wajibi ne alal fawr daga Allah ya ce ayi abu to nan take ake so ayi shi dan haka daga zarar ka samu ikon haji ka jira kawai watan Dhulhijja yayi a watan shiga harami shine Shawwal da Dhulqa'da da Dhulhijja sai kai harama da yin hajjin takin Allah madaukakin sarki wannan wato in banda ma wajibcin da Allah ya faɗa da abubuwan da ke cikin wato takin Allah na sifofin da Allah ya faɗa na farko dai shine takin farko da Allah ya yi izinin abota ma Allah a ciki da cewa kuma annabawan Allah suka gina shi wanda yake cancika je wannan waje domin wannan falala sannan na biyu kuma albarkar cikin sa ne yawa ce kuma ba ta yankewa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sabiu bainal hajj wal umra fa innahuma yamfiyani al faqr kama yamfi al hadid kama tamfi an nar kiral hadid kiral hadid yace ku rinka bibiya tsakanin hajji da umra in kun yi hajji ku sake yin wani hajji ku sake yin wata umrar ku sai haka domin suna kawar da talauci kamar yanda ruta take kawar da wato daudan karfi in ka sami iko sai amma wannan bawai yana cewa kan cewar akwai wadansu ayyukan marufi da za su fi aikin hajji da dukiyar ka ko ba zai bai kamata ba akwai wadansu abubuwan da suka fi cancanta kai ko dan su wata kila ba wajibai ne kamar ka je kai kayan hajji da umra amma kuma gashi kana zaune makwabtanka suna cikin talauci makwabtanka ba abin da za su ci an koro yayansu daga makaranta sun kasa biyan kuɗin makaranta sun makance saboda sun kasa sayan magani ko an kasa musu operation da za a cire masa yana 13,000 da za a biya a yi makwabcinka operation a cire masa yanar ido amma kana nan kana hankolan tara rabin miliyan domin ka je kai hajji ko 250,000 domin ka je kai umra ko da yake a gani amma wannan yana daya daga cikin alkaran da ke cikin wannan daki kenan me albarka ne daga cikin albarka shine wannan hadisin da na faɗa yawan zuwa wajen yana kawar da talauci daya daga cikin albarkatan kenan Allah ya ce la yashhadu manafi'a lahum domin samu amfanuka masu yawa a gare su a wajen aikin hajji sannan kuma shiriya ne sababin shiriya ne zuwa wajen sababi ne na samun shiriya sannan kuma akwai aminci ga duk wanda ya shiga cikin sa akwai ayoyi mabayyana ta akwai ayoyin Allah mabayyana a ciki wanda akwai abubuwan da za su kara maka imani idan ka je wannan waje kaga daga ciki yanzu kamar wannan bawan Allah Malcolm X wanda da yake a cikin wannan addinin bid'a na Elijah Muhammad wanda yake itikadin kan cewar Allah mutum ne kuma bakin mutum ne saboda su komai a kan bakin fata yi suna sallah biyu suke yi lokacin hudowar rana da lokacin faduwar rana kuma sallar su shine su kalli inda rana take su rufe ido sun fi da kansu ɗan sakan kaɗan ke tunani sun yi sallah ke kuma duk wannan sun addinin sun dangana shi da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ɗauka duk addinin na baƙaƙe ne bakar farar fata addinin sa addinin kirista addinin ƙarya addinin musulunci shine addinin gaskiya saboda Allah baki ne annabin baki ne annabawan baƙaƙe ne annabi Adam baki ne annabi Isma'il baki ne annabi Ibrahim baki ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki ne to sai da Malcolm X ya je Makka yaga balarabi yaga bahindi yaga ba irani yaga ba turki yaga ko ina da jajawur wanda ya fi jan dan america da fari mai kyau wanda ya fi abin da kyan bature ya kan cewa duk sun saka tufafi iri daya suna labbaik allahumma labbaik wannan ya zama masa aya da ta sanya shi ya dawo ya zuwa ga addinin musulunci batutar a tafarkin ahlus sunna wal jamaa. To da haka akwai ayoyi mabayyana a cikin zuwa, to waɗannan abubuwa guda biyar sun cancanci mutum ya rinka zuwa wannan waje, to ballantana kuma Allah ya zo ya ce ya wajabta yin hajji ɗin. Allah ya wajabta shi, hajji wajibi ne, umra saɓani. Mazhabar Imamu Shafi'i da mashhurin mazhabar Imamu Ahmad ita ma wajiba ce, saboda hadithin da wanda ya zo ya ce ma sayyidina Umar inni ra'aytu al-hajj wal umra maktubaini ahliya fa ahramtu bihima sai ya ce hudita li sunnati nabiyyi, na ga hajji da umra an wajabta su a kaina, sai ne ikirami da hajji da umra. Sai sayyidina Umar ya ce masa ka shirya ga sunnar annabin sallallahu alaihi wasallam, wato dinan sunna ta tabbatar da kan cewa hajji da umra wajibai ne. A matabar Imam Malik da Abu Hanifa kuwa sunna ce, saboda abin nan hadithin Imam Ibn Sa'laba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa daga cikin shiga-shigan musulunci, yace masa al-hajj ce hal alayya ghayruhu, yace la illa an tatawwa, sai in kai tatawwu. Suka ce da umra wajiba ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a gare shi. Wannan sabani na malamai, wal rajih shine cewa umra wajiba ce saboda akwai dalilai da dama banda waɗannan wanda muka faɗa, wannan ba bigiran ambatan su bane. Dan haka mutumin da yake yayi ta zuwa Makka amma bai taɓa zuwa yayi umra ba, ke kokari ya in yaje yayi hajjin, yayi hajjin tamattu'i ko hajjin kirani, sai ya zama to kan cewa ya soke umratul islam. Akwai umratul islam kuma inda yake akwai hajjatul islam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin, wanda kuma ya kafirce ma Allah, ya butulce ma Allah, wato bai yi aiwatar da wannan wajibi na yin hajjin daki ba, na yin hajjin dakin Allah, fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin, to Allah mawadaci ne ga barin talikai baki daya. Allah bai ce mawadaci ne ga barin sa ba, dan kar ya dauka shi wani muhimmi, talikan ba ga baki daya, ba mutane ba kawai, da aljanu da mala'iku da bishiyoyi da rana da wata da taurari da saman da kasan, Allah mawadaci ne, baya bukatar shi. Dan ya zama tokan cewa ka san cewar kai ne kake bukatar Allah, a cikin kai ma Allah wannan ibadar, ba wai idan kai za ka amfani Allah da wani abu bane. Ma yafa'alullahu bi Allah madaukakin sarki, kamar yanda yake a cikin hadisin Abi Dhar, da na farkonku da na karshenku za su zamanto a bisa zuciyar wanda ya fi kowa tsoron Allah, ma za da zalika fi mulki shay'a, wannan ba zai tsara komai a cikin mulkina ba, da kuma za su fi kowanne fajirci ba zai tawaye komai a cikin mulkina ba. Inna ma hiya a'malukum ukhsikum iyaha thumma uwaffiha lakum fa man wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa, ayyukanku ne kawai nake kiyaye su a gare ku. Duk wanda ya samu alkhairi ya gode ma Allah, ya masa muwafaqa ya bashi wannan alkhairin. Wanda ko ya samu ba alkhairi ba, ya samu sharri, to kada ya zargi kowa sai kansa, domin shi ne ya butulce ma Allah, Allah kuma wadaci ne a gare shi. Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aiki da abin da muka karanta. Allah ya bamu fahimtar littafinsa ya fahimtar da mu ayoyin da ke ciki. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.